أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد أدرس ديغا باتا من ينوني إزواء الديني لتشوى الديني وانا أبني muhimmi a rayuwa mun yi nuni zuwa ga menene addini da cewa shine mi kauya zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala mun yi nuni zuwa ga addini da cewa shine imani da mahalicci mun yi nuni kuma da cewa addini bincike kansa shine mafi muhimmanci a rayuwar kowace al'umma da kuma kowane mutum sannan kuma mun yi nuni zuwa ga muhimmancin addini ta bangaren yanda yake gyara tunani da kawar da canfi da sarkake tunanin mutum daga dukkan canfe-canfe ta yadda mutum ba zai fada cikin bautar gumaka ba zai shagaltu da bautar ubangijinsa ya miƙa wuya zuwa ga ubangijinsa sannan mun yi nuni zuwa ga cewa yana karfafar asasin kyawawan halaye domin mutumin da yake da aqida da imani da Allah da miƙa zuwa ga Ubangiji to zai kasance mutum ne wanda yake ba zai yi ba ya bar ransa ta yi duk abin da take so zai mata iyaka sannan kuma zai ɗaukake dukkan wani zafi da zogi domin fuskantar dukkan wahalhalu domin cigabantar da al'ummarsa domin addini yakan nuna mutum cewa hidimar da zai ga al'umma hidima ce ga kansa a daidai lokacin da yake sadaukar da ransa domin al'ummarsa a daidai lokacin a lokaci guda kuma yana samun lada wajen Ubangiji mun yi nuni zuwa ga yadda addini yake gyara alaka ta zamantakewar al'umma ta yadda mutum zai kiyaye dukkan wani nauyi da yake kansa na wasu ya kuma nemi kiyayewar nasa sai zamanto mutum ya sadar da zumunci saboda ya san ya zamanto ma'abuta addini ma'abucin addini sai ya kyautata alakarsa da iyayensa ya girmama su ya kyautata alakarsa da ƴaƴansa ya ba su haƙƙinsu ya tarbiyyantar da su ya kyautata alakar shi da makwabtansa ya kyautata alakar shi da abokansa ya kyautata ya girmama kuma ahalinsa matarsa sai zamanto mai mutunci sai zamanto khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli kama qala rasul sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa wanda yafi ku shine wanda yafi gun iyalinsa kuma shi shine yafi kowa alheri gun iyalinsa mun ga yanda addini yake yi mana amfani wajen kore bambance-bambance da suke cikin mutane idan mutane suna da bambance-bambance addini shine yake mai yake kokari ya tarbiyyantar da su yana musu babu bambanci tsakanin wannan da wancan sai da takawa idan ka ga mutum yana ta kabilanci to ka tabbata ba shi da addini wannan haka yake addini don haka a kowace ƙasa a kowace al'umma kawai mu al'umman muna da kabilu daban-daban kowace kabila kuma baka fi wata kabila ba ba karamin kuskure bane ba karamin shedana bace mutum ya ji yafi wani mutum saboda kawai yana da kabila ka ba dan kana Bahaushe ko kana Filatini ka ji kabin ya mai ko jiban haifar da rikici a can gatan haifar da rikici a can saboda me saboda al'umma ta zama jahila wancan yana ganin shi bai rabe ne yafi Bahaushe yana wulakanta shi wancan yana ganin ibane shi yana ganin yafi Bahaushe yana wulakanta shi wancan yana ganin shi Filatini ne yafi Ibo yana wulakanta shi wannan Bahaushe ne yana ganin yafi wancan saboda kabila egala ne ko makamancin wannan yana wulakanta shi saboda haka sai wannan ya haifar da rikici sai makiyan duka waɗannan kabilu sai su samu dama su shiga domin su samu su yi musu wani irin kwab daya su gama da su addini bai yadda da nuna bambancin kabilanci ba, haram. Babban abin takeici kakan ga mutum musulmi amma saboda wancan ba dan kabilar ba sabata ya kashe shi. Abinda ya faru abin takeici da jahilcin da ya faru a kasashen mu kamar Lagos da Kano ya ishe babban misali. Ta yadda wancan bai rabe musulmi yana iya kashe bahaushe musulmi, wancan bahaushe musulmi yana iya kashe bai rabe musulmi, wal iyazu billah. Addini hayhat hayhat bai yadda da kashe mutum ba dan kabilancinsa, bai yadda da kashe mutum ba dan yana da wani addini, bai yadda da kashe mutum ba dan yana da abin nan. Babban abinda na so in kara wannan shine yawanci abinda malaman mu suka tafi akai, amma ina da wata nazari wanda zan kara akan nan cewa daga cikin amfanin addini bai yarda da iyaka ba. Ni a matsayina na dan kasa kaza, misali ina dan Najeriya ko ina dan Niger ko ina dan Kamaru, ina da haƙƙi in je kowace ƙasa in zauna, ina da haƙƙi in je kowace ƙasa ta Afrika in zauna, ina da haƙƙi in je kowace ƙasa ta Latin America ko America, ina da haƙƙi in je Europa da Turai, ina da haƙƙi in je Asia, ina da haƙƙi in je Australia ko ina ne in zauna. Addini yana ilga ilfarikin kaumiyya, addini bai yadda da hudud ba da iyaka. Ala inna ardi wasi'a, kasar Allah tana da fadi, duk inda mutum ya samu ya zauna ta Allah ce. Wasu masu hikima suna al ardu ardullah wal ibadu ibadullah, kasa kasar Allah ce, bayi bayin Allah ne, duk sanda duk inda kaga dama ka zauna. Haka addini ya zo da wannan. Wannan iyakoki sun zo ne daga jahilci na al'umma da suka jahilci addininsu, suka kirkiro kabilanci da bangaranci, aka ware kasashe. Ta yadda wancan ɓangaren ba ma a ƙasa ba, jahilcin kabilanci ya haifar da musiba da cewa hatta da wani ɓangare yana ganin wancan ba ɓangarenmu ba ne. Shi yasa muka ga cewa da za a samu wani mutane a wasu gari za su yi amfani a wani gari, to tunda ba 'yan garin ba ne ba za su zama shugabanni ba, ba za su iya zuwa su hidima ba. Muƙaddara ba a wata ƙasa ba su da wani mutum ko ɗaya wanda zai iya ba ta mafita, don misa ba za su iya ɗauko wani daga wata ƙasa ba wanda zai iya ba su mafita saboda wannan iyaka. Duk kuma kirkinsa, duk kuma kokarinsa, duk kuma takawarsa, duk kuma iliminsa bai isa ba ya zo nan kasar domin ya ba su tarbiyya, jagorance su a matsayin shugabansu. Yanzu nan kaji an sa iyaka, an ce ba dan ƙasarmu ba ne. Wannan ya haifar da musibu iri-iri. Sai ka biza za ka zauna, sai ka iƙama za ka zauna, sai an baka izini za ka je ka sa kaza. Fitintunu iri-iri da aka haifar a duniya da musibu iri-iri sakamakon an cire Allah a cikin samu. Shi yasa ma za ka ga duniya ta zamanto gafala ta yi yawa, ta yadda mutane har sun ɗauka kamar haka ne daidai. Allah yana cewa walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Gafala ta yi wa dan adam, ya dan adam sai ya dauka wannan bambance-bambancen shi ne addini. Musulunci addini ne wanda yake mai rahama mai ni'ima. Musulunci a lugha yana nufin inqiyad, yana nufin biyayya, miƙa wuya da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi na shari'a. Wannan shi ne musulunci. Amma musulunci a istilahi shi ne addinin da Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi ya zo da shi zuwa ga dukkan talibai. Wannan shi ne musulunci. So da haka musulunci shi ne karkata zuwa ga abin da ya zo daga manzon rahama wanda yake kunshe cikin ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله ونأكتشوا بالشهادتين صدقا سنكون مسلمين يا زودا dokoki masu yawa wanda in Allah ya ba mu tsorai zamu zuwa gare su musulunci bai yadda da riko da wani addini ba sai shi amma idan wani ya riko da wani addini baya tilasta shi ya ce zo kai nawa Allah ya ce la ikra fi din tattabayyana rushin lalai a lokaci guda kuma mai yadda gairan islam dinan alayyuk balamin ba zai tilasta ka ba bai tilasta ka bai ikirahi ba bai jabar ba ya baka da ikhtiyar da zabi domin ka zabi musulunci amma idan baka zaba ba wa mai yadda gairan islam dinan wanda bai yadda da musulunci shine addini ya falayya kuma lamen a lahira in Allah ya kikarba ayyukansa kada ya zirgi kowa ya zirgi kansa musulunci ya zo da yadda dukkan annaba ya yadda da annabi Musa ya yadda da annabi Isa ya yadda da annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Dawud annabi Adam annabi Sulaiman annabi Shif Hud Salih Idris da abin da yake bayan su da bayan wanda suka bayan su annabi Yusuf annabi Ishaq musulunci ya zo da dukkanin imani da wannan annaba gaba daya don haka addinin Yahuda da Kiristoci su ma annabawan da suka zo da shari'a wacce duk da an gurbata ta musulunci ya yarda su kuma ya yarda da shari'ar da suka zo amma bai yarda da gurbatacciyar shari'ar da aka gurbata bayan su ba aka canja mata koyarwa aka rike wani arbab sabanin Allah musulunci yana ganin Allah ɗaya ne sadaka yake cewa al-islam al-am shine al-inqiyad lugatan shine na lugat inna ad-dina inda Allah al-islam addinin da zamu bi a wajen Allah a yanzu shine addinin annabin karshe da yazo shine musulunci amma akwai wani addini daban da ake kira musulunci khas shi wannan wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wanda bai yadda da musulunci wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini ba za a karbe shi ba wa hufil akhirati min al-hasidin so da haka addinin musulunci shine wannan addin kule kuma addinin musulunci ya zo mana da wa'annan fa'idodi duk da muka ambata musulunci shine addini da yazo tsarkake mana dukkan abin da ke cikin kwakwale na wahamomi da khurafat da champe-champe musulunci shine zo da usulul akhlaqiyya da babu kamar su musulunci shine wanda yazo da kyautata alaƙar zamantakewar mutane musulunci shine wanda yazo da jifa da dukkan bambance-bambance a lokacin larabawa sun kasance ana nuna bautar da mutane ba ma nan ba duk duniya ana bautar da mutane musamman ma baka fata a duk duniya ana ganin mace a matsayin kaskantacciyar halitta amma musulunci sai zo da cewa la fadla ala arabiyyin li arabiyyin ala ajami illa bit taqwa musulunci zo da cewa balarabe bai fi ajami ba wanda ba balarabe ba ajami bai fi balarabe ba yace ma'aunin shine takawa almiya shine takawa shine ma'aun wanda duk yafi tsoron Allah shine idan ka fi mutun tsoron Allah kai ne na kusa da annabi koda ko kai ba ajami ne koda kai dan Afrika idan ka saba wa Allah kai baka tare da annabi koda ku kai ba Quraishi ne Hashimi wannan abin shine sun yi duk duniya ta fuskanto ta musulunci cikin lokaci kankani ga usulul akhlaqiyya na musulunci
da manzon rahama
sallallahu alaihi wa alihi yazo da shi sannan kuma ga fikira salima ta ilga'il fawariqil ijtima'iyya da musulunci yazo da shi wannan usul da usus wannan dokoki sai zamanto sune suka kawar da dukkan wani shubha suka zo da sabon tunani ingantacce suka yaye dukkan duhu suka zo da haske suka yaye dukkan gurbatacce suka zo da tsarkakekke don haka sai musulunci sai duniya gaba daya ta fuskanci manzon rahama sallallahu alaihi wa ali ta sallama mishi suna ta'in gairu mukrahin ba tilin samu su suna masu biya ga manzon rahama sallallahu alaihi wa ali wannan ne sanya maka a duniya ta fuskanta zuwa ga musulunci so da haka musulunci ya zo mana da abubuwa wanda yake ba za su karbu ba ni'imomin Allah a ciki wanda yake ba za su nasabtu ba to wannan ba shi har ila yau diddin muna so mu kammala shi yanzu sakamakon lokaci addini yana da abin da ake ce usuluddin da furu'uddin me usuluddin usuluddin sune asasin addini wanda hukuncen sa sun dora akan su amma furu'uddin da ake ce rassan addini sune dokokin da suka dora kan wancan asasi na addini saboda haka aqida tana karkashin usuluddin jigajigai ko shikashikai ko asasi na addini aqida tana cikin su ana cewa ilimin tauhidi wanda shine insha Allah zamu fara da shi da ana ce mishi asasin addini annabci da imani da cewa akwai annaba ana ce mishi asasin addini ma'ad tashin alkiyama ana ce mishi asasin addini wa'annan saboda me ake ce musu asasin addini saboda dukkan abin da yake zuwa na dokoki ya shimfidu bisa sakamakon imani da su idan mutum bai imani da kadaitakar Allah ba to zai je ya bota wani daban ba shi ba idan bai yadda da annabci ba na annabawa to ba ma hanyar da zai samu sakon Allah domin ya toshe kofa sai dai je can ya samu sako daga tunaninsa ko daga wasu shedanu idan mutum bai yadda da makoma ba to wannan yana nufin cewa babu wani amfani ga shiryarsa da ayyukansa domin me domin duk abin da ya baya ganin akwai sakamako saboda haka zai keta dukkan hurumin Allah da na mutane ba tare da ya ji tsoro ba shi yasa addini yace wa'annan abubuwa idan mutum bai imani da su ba wuta za shi usuluddin idan ka rasa ɗaya daga ciki to ka zama wanda yake baka imani ba ka zama kafiri ka zama mushriki kuma wuta za ka amma furu'uddin su suna da hawa-hawa akwai abin da yake daruri na addini wanda yake laruri ne wanda yake lazimi ne wajibi na addini shi ma wannan idan mutum ya musa sai ta fita kamar wanda yace shi sallah ba wajiba bace bayan ya fahimci me sallah ya fahimci umarnin Allah ce sai yace shi ba wajiba bace shi bai yadda ba ko yace azumi ba wajibi bane ko yace zakka ba wajiba bace ko yace hajji ba wajibi bane to wannan sai ya kasance cikin waɗanda suke su ba sun kafir ce ayin Allah amma akwai abubuwan da suke rassa ne wannan rassa ne amma akwai rassa wanda yake ba kasfai kowa yake iya fahimtar su ba saboda sai mai ilimi mai zurfi wal Allah su ayin ana yin sabani akan su ba komai an yi sabani kan me ke bata arwala misali wanda yace taba al'aura yana bata arwala sai ne ci abu yadda ba saboda hadisin da amfani da shi rarrauna ne ba ingantacce ba ne wanda ya taɓa al'aurar shi ba ta arwala so da kaga wannan mun ga wannan za mu ga cewa ba shi da wani a matsala domin gake nan da musun asasin addini mutum zai iya zama kafiri da musun rassan addini wanda suke larura ne ga addini zai iya zama shi ma kafiri tunda dukkanin susubi suna koma zuwa ga ƙaryata Allah da ƙaryata manzannin sa amma akwai furu'a wacce take ita wannan ana sawani akai ita wannan ba wani abu bane wannan mahalli ne malamin masu ilimi wanda suke sun yi ilimi sun yi bincike sun gane ingantacce da wanda ba ingantacce ba daga rassan addini so da haka kenan ashe addini ya kasu zuwa ga kashi asasin addini da rassan addini asasin addini muna maimaita aqidu ne tabbatattu ba sa sassabawa da sassabawa al'ummu ba sa sabawa da sabawar zamani sun hada da kadaita Allah da siffofin shi da zatin sa da ayyukan sa ta hada adalcin ubangiji cewa adali ne baya zalunci da sauran siffofi sannan annabcin annabawa sannan kuma ranar sakamako dukkanin wannan suna koma zuwa ga asasin addini amma rassan addini su ne janibin shari'a wanda yake kunshe da koyarwa da shiryawa na kyawun dabi'u da shari'a ta mutane a matsayinsu na ɗaiɗaiku me yake kansu me wajibi me haram me halal da kuma al'umma da tsarin al'umma me wajibi kan al'umma me haram akan ta wanda zai kai su zuwa ga rubutar duniya da lahira saboda wannan shi ma bai kibanta da wata al'umma ba ita kadai ya shafi dukkan al'ummu ne gaba daya anan zamu ce in Allah ya yarda zamu rufe wannan bahasi da muke game da addini in ya so bahasi na gaba sai mu fara bahasin kadaita ubangiji wane ne ubangiji tabbatar samuwar ubangiji siffofin ubangiji ayyukan ubangiji in Allah ya so اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين